بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المسلك رحمه الله: فهذه الكلمة هي كلمة الإخلاص لله، وهي البراءة من كل معبود إلا من الخالق الذي فطرنا، كما قال صاحب ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. وقال تعالى في قصته بعد أن ذكر ما يبين ضلال من اتخذ بعض الكواكب ربا يعبده من دون الله، قال: فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هداني، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. وقال إبراهيم الخليل عليه السلام: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. وقال تعالى: ولكانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل دلالة في النار. بايمك يا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مرتاكة سادواء وانا مسلا شبه البركة مسلا شمو دبو ألن جهر كثنا أقوفر قورا وانا يمتشي نلانا الثلاثة كما درنا ربا يو 23 قوة جمادة الثانية هجرا منذ صلى الله عليه وآله وسلم دبو دقريه da 30 wanda kuma yazo daidai da 16 ga watan 6 miladiya ta 2009 a wannan majalisi namu na mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna At-Tuhfatul Iraqiyya fil A'mal al-Qalbiyya wallafar bujimin malamin nan Shaykhul Islam Taqiyuddin Abu al-Abbas Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Harrani wanda ya bar duniya hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam na da shekara 728. Wannan kuma shi da darasinmu na 41 a jerin gwanan darussanmu a wannan majalisi na wannan masallaci, kuma wannan shi ne na 85. Mun tsaya akan dabar da Malam Ibn Taymiyyah yake mana magana akan abin da ya shafi tsarkake Allah madaukakin sarki da bauta, wato ikhlasi. Wanda ikhlasi kuma shi ne jiko na san Allah. Idan mutum ya nuna yana san Allah, to abinda zai nuna cewa san Allah ta gaskiya ne shi ne a same shi da ikhlasi. Ma'ana yana tsantsanta bautarsa ga Allah shi kadai, ba tare da yana gwama shi da wani wajen bauta ba. Wanda duk zai yi da'awar san Allah amma kuma yana aikata shirka, babu shakka wannan soyayya ta shi baragurbi ce, yar jabu ce, ba gangariya ba ce. Allah madaukakin sarki yana labarta mana abinda annabawa kakaf suka zo da shi na tauhidi, wato na bautawa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ba tare da an hada shi da wani daga cikin halittunsa ba wajen bauta. Allah madaukakin sarki ya bamu labarin abinda abul anbiya'i Ibrahim alayhi salam ya gaya wa mutanansa inda yake cewa wa istala Ibrahim li abihi wa qawmihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqlihi la'allahum yarji'un. Allah madaukakin sarki yake cewa ka tuna lokacin da Ibrahim alayhi salam ya fada wa babansa da sauran jama'arsa kabilarsa yace innani bara'un mimma ta'budun, ni ba ruwana ba ni ba abinda kuke bautawa, illa alladhi fatarani sai wannan wanda shine ya kage halittata wato shine sarki Allah, fa innahu sayahdin shine wanda zai shiryar da ni ya nuna min gaskiya ya dora ni akan turbar da take mai gaskiya totar, waja'alaha kalimatan kuma ya sanya wannan kalma wato kalmar babu abinda zan bautawa sai wanda ya halicce ni shi kadai zan bautawa ba ni ba abinda kuke bautawa, wannan kalma da Annabi Ibrahim alayhi salam ya fada wace ita ce hakikanin kalmar la ilaha illallah. Ubangiji ya sanya ta baqiyatan fi asbihi, me wanzuwa ce a cikin zuriyar Annabi Ibrahim alayhi salam, annabawan da suka zo cikin wannan zuriya tashi suka zan sun yada wannan kalma, haka nan da dama daga cikin wadanda suka taho bayan Annabi Ibrahim suka yi imani da wannan kalma, in banda wanda suka zalunci kansu suka cuci kansu suka kiyata da wannan kalma, la'allahu yarji'un ko la'alla sa dawo kan hanya. Shine Ibn Taymiyyah yake cewa hadhihi al-kalima hiya kalimatul ikhlas lillah, wannan kalmar da ake fada a cikin wannan aya waja'alaha kalimatan ita ce kalmar ikhlas, ita ce kalmar la ilaha illallah, wa hiya al-bara'atu min kulli ma'budi, shine bara'a kubuta guje ma dukkan wani abin da ake bautawa illa min al-khaliq alladhi fatarana, sai dai ma halicci wanda shine ya kage halittar mu a lokacin da babu mu, kama qala sahibu yasin, kamar yadda mutumin nan na suratu yasin wanda Allah madaukakin sarki ya labarta mana labarin ta cikin kissar mutane da ubangiji ya tura su zuwa ga wata alkarya, mutanen alkaryar suka karyata su suka yi imani da su, wani mutum daga karshen gari can wato kan iyakar garin ya zo ya yi imani da waɗannan mutane, ya yi imani da waɗannan manzanni da Allah madaukakin sarki ya turo, kuma ubangiji ya sakanka masa da gidan aljanna bayan sun kashe shi. To shine wannan mutum wanda ubangiji ya ba mu labarinsa a cikin surat yasin, وضرب الله مثلا اصحاب القريه اذ جاءهم المرسلون اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا انا اليكم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم أو ليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يريد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وبنجد يبام الأبار وأن الكسة تككيا تكن سورة ياسين إن أبنجد يكيكيوا كبات الأبار أصحاب القرية وثم أبو تاء القرية لوكتين دا من زنم سكزو رسول ما لم تستيري sun yi magana biyu dangane da wannan aya, su wane ne waɗannan manzanni da aka tura su wannan alƙarya, sun ce wannan alkarya ita ce karyar Antakiya. Antakiya karya ce wacce da tana cikin Syria amma tana cikin kasar Taki. To karya alkarya ce a cikin kasar Taki a yanzu. Wadanda aka tura wasu malamai suka ce almajiran annabi Isa ne alaihi salam guda biyu da ya tura su wannan alkarya. Suka je suka yi wa'azi ba a yadda da su ba. Sannan wani da ake kira Habibun Najjar ya zo daga bayan gari wanda ya yi imani da waɗannan manzannin na annabi Isa alaihi salam, ya kuma kirawo mutanen wannan gari cewa su yi imani da waɗannan manzanni, amma sai suka kashe shi. Bayan kashe shi Ubangiji ya ce qila dukhulil janna qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Wasu malamai suka ce a'a, ba manzanni ba ne na annabi Isa, manzanni ne na Allah. Kuma wannan kissar ta kasance tun gabanin aiko annabi Isa alaihi salam, bal ma tun gabanin aiko annabi Musa alaihi salam abin ya faru. Suka ce wannan shi ne abinda wato zahirin ayoyin da Allah maɗaukakin sarki ya labarta mana kissar a cikinsu suke nunawa, suna nuna cewa ba manzannin annabi Isa ba ne, manzannin Allah ne. Domin abu na farko da zai nuna haka, ayoyin da suke cikin kissar duk suna nuna manzannin na Allah ne, ba wai manzannin annabi Isa ba ne, ba ƴan saƙon annabi Isa ba ne, ƴan saƙon Ubangiji ne. Domin Allah cewa izja'a mursalun, sannan Allah cewa iz arsalna Ubangiji ya ce lokacin da muka aika musu, bai ce lokacin da annabi Isa ya aika musu ba, ce lokacin da mu muka aika musu mutane biyu, fakazzabuhuma fa'azzazna bi thalithin faqalu inna ilaykum mursalun, suka ce mu manzanni ne zuwa gare ku. Kaga wanda yana nuna cewa manzanni ne daga Allah, ba wai manzannin annabi Isa ba. Kuma karshen kissar can Ubangiji ya cewa ya hasratan ala al-ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Kaga anan ba ana nufin manzo da wani zai aika ba, ana nufin manzo daga Allah. Sannan kuma abu na biyu da yake nuna cewa manzannin na Allah ne, ba wai manzanni ne na annabi Isa ba, cewar da mutanensu suka yi musu cewa ma anzala ar-rahmanu min shay, ma antum illa basharun mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min shay, ku ba wasu bane face mutane kamar mu. Wannan magana galibi manzanni ake gaya wa ita, al'ummomin manzanni suke gaya wa wannan magana. Wa qalu abasharun yahdunana fakafaru wa tawallaw wa istaghna Allah, ce mutum ne zai shiryar da mu, suka kafirce suka bada baya, sannan Ubangiji ya wadatu da kafircewar su, kuma Ubangiji Ghaniyyun Hamid mawadaci ne, sannan wanda ake gode masa. Haka nan Ubangiji yana cewa wama mana'a an-nasa an yu'minu idh ja'ahum al-huda illa an qalu ab'atha Allahu basharan rasula, ba komai ya hada mutane su yi imani ba lokacin da shari'a ta zo musu face, sun ce ab'atha Allahu basharan rasula, yanzu Ubangiji mutum zai aiko a matsayin manzo. Qul law kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna 'alayhim min as-sama'i malakan rasula, da a ce a doran kasa mala'iku ne suke tafiya a lice, to da sai mu aiko musu da mala'ika a matsayin manzo. To amma tunda mutane ne, mutum ya kamata mu aiko musu. Haka kafirai sun rika gayawa al'ummomin su, kafirai sun rika gayawa manzannin su cewa ku mutane ne, in antum illa basharun mithluna, ku ba wasu bane face mutane ne kamar mu. To kaga wannan yana nuna cewa waɗannan manzanni ne na Allah. Domin idan manzannin annabi Isa ne alaihi salam, dan menene za su ce ku mutane ne kamar mu? Daman ai annabi Isa mutane zai turo mala'ika ne, zai turo mutum ne, da ya zan ba su da wata hujja, ba su da wata shubha. Amma cewar da suka yi in antum illa basharun mithluna, sannan lokacin da suka karyata su, kaga da suka karyata su a nan, inda a ce annabi Isa ne ya aiko su, to kaga ba su suka karyata ba, annabi Isa alaihi salam suka karyata. Da sai su ce musu ku je ku tambayo in ba shi ne ya aiko mu ba. ku je ku tambayo ku ji cewa gaskiya ne shi ya aiko mu ko ba shi ne ya aiko mu ba amma da suka karyata su sai suka ce rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun ubangijin mu ya san mu manzanni ne zuwa gare ku kaga ba su ce annabi isa ya san mu manzannin sa ne da ya aiko mu sai suka ce rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun وما علينا إلا البلاغ المبين كذا وقتنا كالمؤمنين وقتنا منزلين سكي فلتا وما علينا إلا البلاغ المبين أبين ديكي كبه نواجبي شيني لإثر دسهقه كذا وقتنا هنا نقول شيء وقتنا منزلين دقاء الله با منزلين بني دقاء إيساء المسيح عليه السلام ومن إدام منزلين لإيساء المسيح بدا أكراوس منزلنا الله با بدا يؤكراوس منزلنا الله با النبي صلى الله عليه وسلم يا سورة mutane da daban-daban daga cikin sahabbansa su dauki sako zuwa ga wasu sarakuna kamar irin su da Hayatul Kalbi da ya tura shi zuwa ga Kaisara sarkin Rumawa ya tura Abdullahi ibn Hudhafa zuwa ga Kisra sarkin Farisawa kaga waɗannan ba za ka kirawo su Rasulullah ba irin Rasulu Rasulillah manzannin manzan Allah ba za a ce musu Rasulullah ba kiran waɗannan cewa Allah ne ya aiko su iz arsalna ilayhi musnaini ya nuna cewa waɗannan manzannin na Allah ne ba na Annabi Isa alayhi salam ba sannan abu na biyu da yake tabbatar da haka abinda ya tabbata a tarihi cewa ita alƙaryar Al-Fatiha alƙarya ce da ta yi imani da Annabi Isa alayhi salam ba a san cewa a tarihi an halaka ta ba bayan Annabi Isa alayhi salam ba a halaka wannan alƙarya ba alƙarya ce da ta yi imani da Annabi Isa alayhi salam lokacin da ya tura manzanninsa ko kuma lokacin da manzanninsa guda biyu suka je a zamaninsa suka je suka yi kira zuwa ga mutanen wannan alƙarya wanda a yadda tarihi yake nunawa sun samu ɗan sarkin garin ya mutu ya nemi su tabbatar da cewa da gaske ne su manzanni ne daga Annabi Isa alayhi salam inda suka yi addu'a Allah madaukakin sarki ya raya wannan mutum ya raya wannan sallashi a dalilin haka wannan alƙarya ta musulunta ta yi imani da Annabi Isa alayhi salam wanda Al-Fatiha tana ɗaya daga cikin alƙaryoyi guda hudu ko garuruwa guda hudu da kiristoci tun a wancan lokacin suke girmamawa da ita Al-Fatiha da Rumiyya wanda ita ce hedkwata tun da sarkin ta Constantine shine da ya rungumi addinin kiristanci yasa addinin kiristanci ya yi ƙarfi domin an riƙa tilasta ma duk wanda ba kirista ba dole ya zama kirista saboda haka garin Sarumiya wanda yanzu ake ce mata Roma ta zama ɗaya daga cikin manya-manyan garuruwa da kiristoci suke girmamawa sannan Kudus wanda a nan ne suke cewa an haifi a nan ne aka haifi Annabi Isa alayhi salam a Baitullah sannan kuma Al-Iskandariya wanda a nan ne aka rika zaben manya-manyan malamai fada-fada na cututtuci manya-manyan cututtuci na duniya waɗannan garuruwa su ne garuruwan da kiristoci suke girmamawa kuma a dalilin wannan kissa ta manzannin Annabi Isa da ya tura Al-Fatiha kaga ashe Al-Fatiha wacce take a zamanin Annabi Isa wanda ya tura almajiransa ko kuma almajiransa suka je bayan an ɗauke shi zuwa sama wannan gari musulunta ya yi ba a halaka shi ba amma wannan alƙarya da ake ba mu labari halaka ta Allah ya yi wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin min as-sama wa ma kunna munzirin in kanat illa sayhatan wahida fa idha hum khamidun kaga ubangiji ya halaka wannan alƙaryar ashe kenan ba ita ce wacce ba ko kuma in ma al-faqiyatin ce to ya kasance da can sun yi tawaye da Allah ya taba aika musu da manzannin nan guda uku daga ba Allah ya halaka su daga baya da garin ya sake rayuwa mutanen sa suka ci gaba da shirka a zamanin ko bayan Annabi Isa alayhi salam kuma suka karbi addinin kiristanci don haka wannan kissa ba ita ce wannan kissa ta manzannin Annabi Isa alayhi salam ba sannan abinda yake kara tabbatar da cewa wannan kissa ce ta da ta kasance kafin zuwan Annabi Isa shine abinda wasu daga cikin magabata suka faɗa kamar Abu Sa'id al-Khudri da wasu daga cikin magabata cewa bayan aiko Annabi Musa alayhi salam bayan an saukar masa da Taurat ba a saki halaka al'umma gaba ɗaya ba tun daga kan wato Fir'auna da mutanansa ba a kuma halaka al'umma gaba ɗayan ta ba
irin
halakawar da aka yi wa Adawa da Samudawa da mutanen Annabi Lutu da mutanen Annabi Nuhu, ba a yi ma wata al'umma irin wannan ba, kamar yadda magabata kamar irin su Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu da waninsa suke faɗa. Kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa walaqad atayna Musa al-kitaba min ba'di ma ahlakna al-quruna al-ula bashaira lin-nasi wa hudan wa rahmatan la'allahum yatadhakkarun. Mun ba wa Annabi Musa littafi shine at-Taura min ba'di ma ahlakna al-quruna al-ula, bayan mun halaka al-ummomin farko, bayan halaka al'ummomin farko, shi kuma Allah madaukakin sarki ya bashi littafi, wato daga kansa ba a samu wata al'umma kuma da aka yi mata irin wannan halakawa ta bai ba. Su kuma wannan al'umma da ake gaya mana kaga an halaka su halakawa ta bai daya, in kanat illa sayhatan wahida fa idha hum khabidun. Ashe kenan kaga wannan kissa ta kasance ne tun gabanin aiko Annabi Musa ma alaihi salam, ba ma Annabi Isa ba, tun ma gabanin Annabi Musa alaihi salam abin ya wakana. Sannan yana daga cikin wato abinda zai nuna maka cewa wannan kissa ba ita ce kissar waɗancan manzanni na Annabi Isa ba. Manzanni Annabi Isa abinda ruwayoyi suke nuna mutum biyu ne, babu na uku, babu kuma wani wanda ya zo min aqsal madina. Amma ita wannan kissa kaga fa'azzazna bi thalithin, sannan kuma waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a, kaga kenan ya nuna akwai mutum na uku, akwai na hudu a wannan kissar. Amma a kissar almajiran Annabi Isa alayhi salam su biyu ne, duk abinda nasu suka suke nuna wa kenan mutum biyu ne kawai, ba mutum uku ba, babu kuma wani wanda ya zo daga wajen gari yana gudu. Saboda haka wannan ita ce magana mafi ƙarfi, mafi dalilai a cikin tafsirin wannan aya, wanda ita ce Ibn Taymiyyah ya tabbatar a cikin littafinsa Al-Jawab As-Sahih liman baddala din al-Masih, inda ya kawo waɗannan hujjoji. Sannan almajiransa Imaduddin Ismail Ibn Kathir a cikin tafsirinsa ya sake rairayo wani abu daga cikin maganganun malaminsa, ya rubuta a ƙarƙashin wannan kissa. Saboda haka wannan Sahibu Yasin, ko da kuwa an ce shi ne Habibun Najjar, to ba waccan kissa ce ta zamanin Annabi Musa a Annabi Isa ko ta bayan Annabi Isa alaihi salam ba. Wa ma li la a'budu alladhi fatarani, yace me ya same ni, me ke gare ni har da ba zan bauta ma wanda ya kage halittata ba. Wa ilayhi turja'un, kuma zuwa gare shi ne ake mayar da ku. Ubangiji wanda shi ne ya kage halittata, shi ya fi cancanta in bauta masa. Sannan ni da ku da kowa da kowa zuwa ga Allah yake komawa bayan mutuwa. A hatta tuzu min dunihi alaiha, na riki wasu ababen bauta ban da Allah. In yuridu ar-rahmanu bi dhurrin la tughni anni shafa'atuhum shay'an wa la yunqidhun, idan ubangiji Allah mai rahama ya nufe ni da su cuta, waɗannan gumakan da kuke bauta ba za su cece ni da komai ba, wa la yunqidhun, ba za su iya kufutar da ni daga wannan cutar ba. Inni idhan lafi dhalalin mubin, idan har na yarda na bauta wa abinda kuke kira na zuwa ga bauta masa ba Allah ba, babu shakka ina cikin fata mabayyani. Wa qala ta'ala fi qissatihi, wannan dabiri yana koma zuwa ga Ibrahim alayhi salam. Ubangiji ya faɗa a cikin kissar Annabi Ibrahim alayhi salam, ba'da an zakara ma yubayyinu dalala man ittakhadha ba'd al-kawakib rabban, bayan ya bayyana ma yubayyinu, abinda yake bayyana fatan waɗanda za su riki taurari suna bauta masa. Inda Allah madaukakin sarki ke babu labarin kissar Annabi Ibrahim, wa qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alaha inni araka wa qawmaka في ضلال مبين. قالت وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل فرأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. النبي إبراهيم عليه السلام يا كراو ما هي فينسا يا كراو صورا الأمة سا دبعت يا زوا قبوتر الله شيء كذي يا ين جه سامي سنا قبوتر وقماكا سنا قوم تشوا وطن نقوماكا دسكيسة سكوا وكلتر ثوراري سكي ونقوم ثورارين نن اللولين دسكيسة جنشا قبوتر مسو سنا قبوتر ثوراري درانا دوتا da abinnan da tauraron Zahra da tauraron Utarid da Zuhal da Mustari, duk suna bauta musu a matsayin ababen bauta ne ba Allah ba. To Annabi Ibrahim alayhi salam ya nuna cewa waɗannan abubuwan da kuke sassakawa kuna bautawa goma kale waɗanda ba za su amfanar da ku komai ba za su cutar da ku komai ba kuna bautar banza ne kuna motar babu ne wa iz qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alaha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin da kai da mutanenka duk kuna cikin bata mabayyani bayan ya nuna musu wannan sassaƙaƙƙen gumaka da suke bautawa ba Allah bane sannan kuma sai ya koma asalin abin da suke cewa gumakan na wakilta su ne wato taurari malamai suna da fassara biyu dangane da abin da ya faru ga annabi Ibrahim alayhi salam wasu suna cewa wannan maganganu da annabi Ibrahim yayi a cikin waɗannan ayoyi lokacin da dare ya ainihin rufe da dubunta a lokacin da ya ga tauraro sai ya ce haza rabbi wannan ubangiji na ne falamma afala lokacin da tauraron ya fadi ya bace qala la uhibbul afili yace kai ba na san ubangijin da yake bacewa falamma ra'a al-qamara bazigan qala haza rabbi yayin da ya ga wata ya fito karara gashi a fili domin ya fito tauraro haske qala haza rabbi yace to wannan ubangiji na ne falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna min al-qawmi adh-dhalli yace yayin da wannan tauraro abin nan yayin da wannan wata shi ma ya bace yace to ya ubangiji ubangiji idan har baka shirye ni ba to zan zamo daga cikin mutanen da suke batattu falamma ra'a ash-shamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar yayin da ga rana ta fito karara da haskenta wanda haskenta shi kuma ya dura na wata sai yace hadha rabbi wannan shine ubangiji na wannan kuma shine mafi girma falamma afalat yayin da ainihin ranar ta bace qala la illam yahdini rabba falamma afalat qala ya qawmi inni bari'un mimma tushrikun yayin da ta fada sai yace ya mutane na ni ba abinda kuke hada Allah da shi inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana minal mushrikeen na fuskantar da fuskata zuwa ga Allah wanda shi ne ya kirkiri sammai ya kirkiri halittar kasa kuma hanifan na karkacewa duk abin da kuke bautawa wama ana minal mushrikeen kuma bana daga cikin waɗanda suke masu shirka wasu malamai suka ce annabi Ibrahim alaihi salam a waɗannan a wannan kissa kana nazira wato a karan kansa yake bincike domin ya gano Allah yana bincike ne domin ya tabbatar da cewa waɗannan abubuwan da ake bautawa ba Allah bane kuma akwai Allah wanda shi ya rike waɗannan abubuwan gaba daya saboda haka ashe kenan wannan duba da yake yi duk yana yi shi ne domin ya kai ga samun yakini shine wa kadhalika nuri ibrahim malakut as-samawati wal ard wali yakuna minal mukmini domin ya zan cikin masu yakinin abin da yake kai gaskiya ne tabbas waɗannan abubuwan da mutanen su suke bauta ba su ne Allah ba wannan wani bangare ne ko wani ra'ayi ne daga cikin ra'ayoyi biyu na malamai wajen tafsirin wannan aya cewa kana ibrahim naziran me yin nazari ne da bincike domin ya gano hakikanin ubangijinsa wannan ana jingina wannan tafsiri zuwa ga Abdullah ibn Abbas sannan kuma shi ne zaɓin shaikhul mufassirin ibn jarir al-Tabari amma wasu da dama daga cikin malamai suna ganin annabi ibrahim anan kana munaziran la naziran wato muqabala ce yake yi jayayya ce yake yi da mutanensa sai yake bin waɗannan matakai domin ya nuna musu a aikace cewa waɗannan abubuwan da suke ɗauka a matsayin Allah ba Allah bane ba wai yana yin abu bane dan karan kansa shi bai gane ubangiji ba shi yasa yake yin waɗannan maganganu suka ce ayoyin da suka zo akan wannan suna nuna haka cewa annabi ibrahim kana munaziran la naziran wato jayayya yake yi da kokarin kafa hujja ga mutanansa ba wai yana nazari bane dan karan kansa ya gano akwai Allah ko ba Allah suka ce saboda dalilai kamar haka abu na farko daman can annabi ibrahim alayhi salam ubangiji ya bashi shiriyarsa wala kad ataina ibrahim rusulahu min qablu wa kunna bihi alimin min qablu ay min qabl an-nubuwa tun gabanin ubangiji ya bashi annabci ubangiji ya bashi shiriyarsa qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millati ibrahim hanifa wa ma kana min al-mushrikin inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun min al-mushrikin ubangiji ya kore shirka daga annabi ibrahim kuma bai taba kasancewa daga cikin mushrikai ba ubangiji ya bashi shiriyarsa tun gabanin manzanci saboda haka ba babu wani lokaci da annabi Ibrahim alaihi salam ya rika tunanin ko tauraro ne ubangijinsa ko wata ne ubangijinsa ko rana ce ubangijinsa a daman can yana bisa fitra yana bisa tsattaciyar halitta da ubangiji ya masa wacce bata gaurawi da shirka ba tace abu nabi kuma ta yaya annabi Ibrahim yanzu zai zo yana maganar rana a tauraro ya bace ko wata ya bace ko rana ta bace dama ai ya san suna fatuwa tun daga tasowar ta ya san cewa suna fatuwa baya bukatar ya zauna kwana uku yau ya ce tauraro ne ubangiji na gobe kuma ya ce wata ne jibi kuma ya ce rana ce tunda ya san tunda ya ga tunda ya tashi ya san tauraro baya zama da haskensa akwai lokacin da zai zo akwai lokacin da zai tafi tunda ya taso ya san cewa wata ma haka yake idan ya gudo akwai lokacin kuma da zai bace tunda ya taso rana yana ga tana gudowa tana faduwa to dan me zai zauna kwana uku in har a ce ma bai san haka ba tunda ya ga wata ya bace tauraro ya bace ya san cewa wata ma zai bace rana ma za ta bace me zai zauna har kwana uku yana ta nazari domin har ya gano cewa ashe waɗannan da suna bacewa ashe ba su ne ubangiji na ba saboda kaga wannan yana nuna maka cewa annabi Ibrahim munazara yake wato kokarin tabbatar da hujja yake akan mutanansa a aikace ba wai shi karan kansa yake wani dalili da bincike ba abu na uku da zai nuna maka haka fadar Allah da yake cewa wa hajjahu qaumu qala tuhajjuni fillahi wa qad hadan mutanansa sun yi jayayya da shi ashe kaga a matakin jayayya ne yake kokarin tabbatar musu da hujjar cewa waɗannan abubuwa ba Allah bane ba a mataki bane na yana bincike a karan kansa mataki ne yana jayayya da mutanansa sannan a ƙarshen kissar ubangiji yace wa tilka hujjatuna atayna ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa tilka hujjatuna atayna ibrahima ala qaumihi kaga kenan wannan hujja ce da ubangiji ya bawa annabi ibrahim hikimar yakinsa wa mutanansa fahimtar cewa abinda suke bautawa ba Allah bane waɗannan dalilai yasa wasu malamai suka ce da dama daga cikin malamai suka ce annabi Ibrahim alaihi salam kana munaziran la naziran wato munazara yake yi kokarin tabbatarwa ga mutanansa hujja yake yi akan bakin abinda suke bautawa ga Allah ba da kuma tabbatar musu da cewa Allah shi kadai yake cancanta bautawa domin shine yake nan dindindin ba ya da farko kuma ba ya da ƙarshe to shine Allah madaukake sarki yake cewa lamma afalat sala ya qawmi inni bari'un mimma tushrikun inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan na ainihin mayar da fuskata na fuskantar da fuskata ma'ana na fuskantar da gangar jikina da zuciyata gaba daya lilladhi fatara as-samawati ga wanda ya kage halittar sammai da kasa hanifan ina mai karkacewa abinda kuke bautawa ba Allah ba wama ana minal mushrikin kuma ni bana daga cikin masu shirka إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا أنت كما تعرفه وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله أتحاجوني في الله ويقول ما تأني تجويدي قال أتحاجوني في الله وتوسي ذاك جايا جني في الله لنجند الله وقد هداني هما الحال ياشيين ولا أخاف ما تشركون به هما بانا جزء رقة لكي هدى لدشي وتكمل سمتا barazana cewa idan har yace zai kaurace ma bautar waɗannan abubuwan da suke bauta ba Allah ba to waɗannan gumaka za su cutar da shi za su sa masa lalacewa a rayuwarsa to shine yace wala akhafu ma tushrikuna bihi illa in yasha rabbi shay'a bana jin tsoron abinda kuke yin shirka da shi sai dai abinda ubangiji na ya so ya same ni shi ne same ni wa sai rabbi kulli shay'in ilma ilimin ubangiji ya yi wata komai afala tatazakkarun ashe ba za ku wazantu ba ba za ku gane gaskiyar batan da kuke kai ba ko kai ba akamu ba a shirarsu ta yaya zan ji tsoron abinda kuke shirka abinda kuke yi na shirka wala takhafuna annakum ashraktum billah ma lam yunzil bihi alaykum subhana ko kuma ba ku jin tsoron cewa kun yi Allah shirka ma'ana ta yaya ne zan ji tsoron abinda kuke hada Allah da shi ko kuma ba ku jin tsoron Allah ko ya kamata ku ji tsoron Allah domin Allah sama yake da duk abin da kuke bautawa shine ya halicci duk ya halicce ku ya halicci duk abubuwan da kuke bautawa to ku kun ji tsoron Allah amma kuna so in rika jin tsoron dodanninku yace fa'il fariqaina ahkumu bil amni in kuntum ta'lamun
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وانين اتنوكوكو يفتن تنتا يساموكو انشير حكالي لزمن الله في أزوج يسا يزم باب فلقيتي باب صورو أرنتا نيكوكو كودا كوكيه دا الله كوكي فتا دا الله كوكو منين لكي فتا دا كما كنكو كوكونا فتا نيدا واندا يهل السيسم ميدا كسي واندا تك الأمر رمكسكي هننسا amma ba ku ji tsoron rukumawa da shi ba sai yaya ni kuma zan ji tsoron fada da gumakan ku babu shakka wanda yake kan tauhidi shi ya fi kowa nutsuwa da kwanciyar hankali a zuciyarsa a nan duniya da lahira to kaga wannan ita ce kalmar la ilaha illallah kalmar ikhlasi wanda kuma ita ce jigo ita ce dubalin ginin soyayya ga Allah wa kana ibrahimul khalil alayhi salam haka nan a wata aya Allah madaukakin sarki yake ga mana abinda Ibrahim Ibrahim alayhi salam yake cewa qala afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukum al-aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin alladhi khalaqani fa huwa yahdi wa alladhi huwa yut'imuni wa yasqini wa idha maridtu fa huwa yashfi wa alladhi yumituni thumma yuhyini yace da mutanen sa afara'aytum ma kuntum ta'budun ashe ba ku ga abinda kuke bautawa ba ba ku tsaya kun duba kun ga me kuke bautawa ba antum wa aba'ukum al-aqdamun ku da iyayenku da dadu na tun daga kakanninku har zuwa yau abinda duk kuke yi na banna ba ku tsaya kun yi duba da nazari akan su ba fa innahum aduwwun li to su waɗannan abubuwan da kuke bautawa duk abokan gabana ne abokan fadana ne abokan rigimata ne illa rabbul alamin sai ubangijin halittu duka shine wanda yake masoyina amma waɗannan abokan fadana ne abokan gabana ne allazi khalaqani fa huwa yahdi shine wanda ya halicce ni fa huwa yahdi shine kuma wanda yake shiryar da ni shine wanda yayi halitta shine kuma wanda yake shiryar da halitta ubangiji shi yake halitta sannan kuma shi yake nuna wa halittar abinda yake na shiriya ya nuna mata hidaya ta ainihin rayuwa da kuma hidayata ta jiki da kuma hidayata ruhi hidayata abdan da hidayata adiyan hidayata abdan kowace halitta da ubangiji yayi ya nuna mata yadda za ta rayu dan adam ubangiji ya ba shi gudun hankali ya san me zai ci me zai sha ya san ya zai nemo abinda zai ci ina zai zauna ya zai tsara matsuguninsa ya zai yi hulɗa da jama'a ubangiji ya kinta masa wannan idan wani hadari ya tun karo shi ya zai kare kansa idan wata cuta ta same shi ya zai nemi maganinta wannan duk hidaya ce ta abdan wanda ubangiji ya kinta dukkan halittunsa hatta dabbobi da ubangiji ya halitta ya kinta musu wannan dabba ta san abincinta ta san abinda ba abincinta bane ta san inda za ta je ta nemo abincinta ta san kuma wanda yake mai cutarta don haka idan ta ga abinda zai cuce ta za ta yi kokarin guduwa wanda bin hidaya ce da ubangiji ya sanya wa halittunsa kamar yadda yake cewa sabbi isma rabbika al-a'la alladhi khalaqa fa sawwa walladhi qaddara fa hada ubangiji ya halitta ya daidaita halittar sannan ya kaddara dukkan abubuwan da ya halitta ya riga ya tsara musu rayuwar gaba daya a cikin kungi na kaddara a cikin lawhul mahfuz sannan kuma ya shiryar da wannan halittar da yayi ya nuna mata yadda za ta rayu to wannan hidaya ta abdan kenan hidaya kuma ta adiyan ubangiji ya nuna wa halitta hanyar da za ta bi ta tsira ita ce wacce ubangiji ya ce wa hadainahu najdai ubangiji ya nuna wa dan adam hanyoyi guda biyu ga wannan hanya idan ya bi ta zai tutar da rayuwarsa a duniya zai tutar da rayuwarsa ta lahira ga wannan hanya kuma in ya bi ta ita ce hanya da za ta kai shi ga ainihin tsira ita ce hanya za ta kai shi ga rahmar ubangiji kaga wannan hidaya ce ta adiyan hidaya ce ta ruhi hidaya ce ta addini ta aqida to shi ne annabi ibrahim alayhi salam yake tabbatar musu ko yake kafa musu hujja akan wato uluhiyya ta ubangiji yake kafa musu hujja akan uluhiyya ta ubangiji da rububiyyarsa wato ta hanyar rububiyyarsa idan ka yarda cewa ubangiji shi ya halicci sama shi ya halicci kasa shi ya yi dukkan wasu halittu da kake gani ba gumakan da kake bautawa ko abin da kake ba Allah ba ka san ba waɗannan ne suka yi su ba Allah ne ya yi su ka yarda cewa kai din nan da abinda duk kake ci da sha da rayuwar da kake gaba da annabi ubangiji take ka yarda da tauhidur rububiyya kenan domin ka yarda da afalullah ayyukan ubangiji
to in har ka yadda da cewa shi kada yake yin waɗannan abubuwa dan mene ne zaka dau haƙƙin sa ka ba mu wanda baya yi dan mene ne zaka dau haƙƙin ubangiji ka ba mu wani abin da kai wata kila ba ka fi shi matsayi ka fi shi martaba ka fi shi daraja shine yake cewa in har kun yadda da rububiyya ta ubangiji ya wajaba ku yadda da cewa abubuwan da kuke bauta ba Allah ba kuma Allah shi kada ya kamata a bauta Allazi khalaqani shi ya rike ni fa huwa yahdin shine yake shiryar da Annabi Ibrahim alayhi salam jinsi ne daga jinsin dan adam anan bai ce wanda ya halice ku yake shiryar da ku ba yake ciyar da ku yake shayar da ku a sai ya jingira abin zuwa ga kansa saboda shi jinsi ne irin nasu idan har shi Allah ne da yake masa wannan to su ba dole sai yadda Allah ne yake musu wannan sai Allazi khalaqani fa huwa yahdi shine ya rike ni don haka shine zai shiryar da ni ya nuna min yadda rayuwa take yadda zan rayu a duniya da yadda zan bauta masa wallazi huwa yut'imuni wa yasqi wanda kuma shine wannan da yake ciyar da ni ya shayar da ni kaga anan sai ce wallazi huwa har da kara wata huwa damirul fasl wanda yake kara ta'kidul jumla kara karfafa maganar a can da yace allazi bai ce huwa khalaqani ba sai yace allazi khalaqani fa huwa yahdi sai nan kuma sai yace allazi huwa yut'imuni domin abin da ya shafi halitta su a karan kansu da dukkan ma wani wanda yake rayuwa a doran kasa ya san cewa ba shi kansa ba saboda haka babu yadda za a yi tayayya akan wannan ce shi ne ya halicce ka babu yadda za ka yi tayayya cewa kai ka halicci kanka ba kuma zai jayi a kan cewa haka kwatsam ya samu ba an kulle ko min ghairi shay an hukum khaliqu an halicce su daga babu ne ma'ana haka kawai katsahan suka fa an hukum khaliqu ko kuma su suka halicci kansu dan adam ya san duk ba zai yi ba ba zai yi ya zama mai al'adun nan ya zama mawjud abu sabon mai ya zama ya fito ne daga al-ma'dud al-mawjud la ya'ti min al-ma'dud abu a ce gashi akwai shi ana ganin shi sabon mai ne kuma a ce asalinsa babu ci ta haife shi ya za a yi babu ta samar da akwai ba zai yiwu ba a kuma ba ku kai kanku ba domin da za a yi mutum ya yi kansa ko wata halitta ta kera kanta dole ne kera ta kai dole ne tana da wanda ya yi ta babu wata sana'a ma min sana'atin illa wa tadullu ala sani'iha wa ma min khalqin illa yadullu ala khaliqihi am khuliqu min ghairi shay'in am hum al-khaliqun wa kullu shay'in له ايات وفي كل شيء له ايات تدل على انه واحد نكون ما yana nuna cewa akwai Allah sabuwar su tana nuna akwai wanda ya sabar da su faruwar su tana nuna akwai wanda ya fara da su halittar su tana nuna akwai wanda ya halice ta idan kaga wani abu an yi shi to babu shakka a hankalce ka san cewa akwai wanda ya wannan abu dan kaga kamar nan ka san cewa kamar nan ba sai kanta ba akwai wanda ya zauna ya kera ta ya hada ta dole abu da zaka daga kai ka kalle shi ka duba ita sa ido ka ganshi lalle babu shakka akwai wanda ya samar da shi zaka wannan wani abu ne da kwakwalwa ba ta jidali akan ta ba ta jayayya akan ta duk yadda kwakwalwa ta kai ga tafarbarewa to ba za ta taba shuhuri cewa sai kanta ba ko kuma babu ce ta samar da akwai shi yasa kaga irin wannan ba buƙatar tauhidi ba buƙatar sai an karfafa jumlar amma wajen ciyarwa da shayarwa da da wani abin kamar fa ta kasa sai ta bashi in ya ci abinci shi ya samu wa kansa in ya samu abin sha shi ne ya samu wa kansa ai fita kasuwa yayi kwadago yayi sai da sayarwa ya samu abin da zai ci ya kawo gida amma ya man cewa tafiyar sa da neman abincin sa da zuwa rafi ko ya taba rijiya ya samu ruwa duk wannan sabab wannan motsin nashi ba shi ya samar da abincin ba motsin sa sabab ne bayan kafin wannan sabab din akwai wani sabab kafin wannan sabab din shi ma akwai wani gabanin sa kafin wannan akwai wani saboda haka shi wani bangare ne daga cikin asbab da ubangiji yake har hadawa domin samar da wani abu domin dan adam kada ya zauna kawai ya bude baki ya ce abinci zai duro ya fada cikin cikinsa dole yayi wani motsi a ba wa ɗan adam wannan tarbiya wannan koyarwa sai ta tafa fituka da faɗi ta shi idan ka je kasuwa kai sai da sayarwa ka soyo abincin ta gaba kai abincin bane sabo shi kai wanda ya ka kasuwa shi ba shi abincin ba idan gero ne masara dawa shinkafa babu shakka a kowace da suka noma to su ma da suka jefa tsirran a cikin kasa su suka fito da tsirran kuma suka zama abin nan kaga su ma kawai jefa tsirran suka yi sannan kuma tsirran su suka rika abin nan sannan ubangiji ya fitar da wannan tsirran har ya zama abin da za su ci kaga ko me ka faɗa in ka ce a ai kasa da ruwa su suke haɗuwa ta haifar da abu to waye kasar waye ruwan kaga Allah ne ya kasar Allah ne ya ruwan saboda haka kaga dukkan wani sababi idan ka matsa gaba za ka samu ba shi ne la yastaqillu bil ijad ba zai ainihin kadaita da samarwa ba dole akwai wani abu gabanin sa to karshe ka kai zuwa ga musabbibul asbab wanda shi ne ubangiji madaukaki sai ka ciki sababin karshe sai ya je kuma da karshe dai ubangiji dai shi ne ya to saboda wannan da Allah yana bukatar dogon tunani ta iya yiwa ya dan ja ya dan tirji sai ubangiji ya kawo sauki di anan wallazi huwa yut'imuni wa yasqini wa idha maridtu fa huwa yashfi idan nayi rashin lafiya fa huwa yashfi to shi ne yake warkar da ni ka duba ladabi na mukhatabati Allah subhanahu wa ta'ala kaga yace khalaqani ya halicce ni ya dingina halittar zuwa ga Allah ya hadini ya shiryar da ni ko yake shiryar da ni ya dingina shiriya zuwa ga Allah yut'imuni yake ciyar da ni wa yasqini yake shayar da ni ya dingina abin zuwa ga Allah amma sai ce wa idza maridtu idan nayi rashin lafiya sai dingina rashin lafiya zuwa ga kanta yace wa idza amradani ba idan ya samu rashin lafiya duk da cewa rashin lafiya din asali daga ubangiji ne shi ke saukar da cuta shi ke yayata to amma saboda ladabi ba za ka jingina wa ubangiji abin da yake sharri ba kai ce wa sharru laysa ilayka kamar da yake zo a cikin addu'a wa sharru laysa ilayka rashin lafiya a gani na dan adam takaitaccen gani na dan adam takaitaccen tunani na dan adam ba wani abu bane alkhairi duk da cewa a cikin ayyukan ubangiji babu tsantsar sharri mun sha faɗa an a cikin ayyukan ubangiji ba a samun abin da yake sharri ne tsantsa duk aikin ubangiji akwai hikima a karkashin ta a karkashin wannan aiki to amma tunda dan adam wani lokaci zai rika jin cewa shi ba haka yaso ba to kaga ba zai jingina shi kai tsaye kuma abin da shi baya so ba ya jingina shi ga Allah shi yasa annabi Ibrahim alayhi salam anan cewa wa idza maridtu sai ya jingina rashin lafiya zuwa ga kansa bai jingina wa ubangiji ba amma warakar sai ya jingina ta zuwa ga ubangiji yace fa huwa yashfi wallazi yumituni thumma yuhyi shi ne wanda yake karbar raina lokacin da mutuwa ta zo kuma shi ne wanda yake raya kaga anan annabi Ibrahim alayhi salam ya musu hujja da tauhidur rububiyya akan tauhidul uluhiyya tauhidur rububiyya kadaita Allah da ayyukansa kai yadda cewa ayyuka gaba daya waɗanda ubangiji ya kadaita da aiwatar da su nashi ba za ka jingina ma wani ba samarwa rakarwa bada lafiya tsora cuta bada arziki sanya talauci samun sanya daukaka ko kankantarwa dukkan waɗannan ayyuka ne na Allah ba za ka jingina wani aiki zuwa ga wani mahaluki ba wannan shine tauhidur rububiyya tauhidur rububiyya galibi kowa da kowa yana yarda da wannan inda ake jayayya da tirjiya da gumurzu shine tauhidul uluhiyya wajen a yarda cewa to shi kadai ne waɗannan ayyukan ya kamata a bauta masa duk abin da zai zama dangin bauta ne yana cikin ibada to bai kamata a karkatar da shi zuwa ga wani mahaluki ba Allah to anan ne ake gumurzu nan ne ake rigima nan ne ake fadata shi wato zaka samu annabawa duk akan wannan ne suka rika rigima aj'al al-alihata ilahan wahida in hadha la shay'un ujab yanzu yace abu da sai za a bautawa duk waɗannan gumakan da muka sassaka duk gaba ɗaya mu tattara mu hadar ba zan bauta musu ba sai Allah ɗaya tak annabawa lashi da mamaki to nan ne aka rika samu rigingimu ta cikin tunu da yaƙe-yaƙe tsakanin annabawa da al'ummominsu. Amma a ɓangaren tauhidin rububiyya babu mai ja. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Da za ka tuntuɓe su ka tambaye su waye halitta sama waye halitta ƙasa za su ce Allah ne. Su ma sun san ba gumakansu ne suka halitta ƙasa ba ko sama. Ba gumakansu ne suka halicce su ba. Allah ne ya yi wannan. Amma dai sun yadda za su bauta ma wani Allah kuma na abuduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ba ma bauta musu face don su matsar da mu kusa da Allah. Ma'ana sun fi mu kusa da Allah. Ba ka mu muna nesa da Allah. Idan muka kama kafa su to sai su yi mana isu zuwa ga Allah ko kuma bukatunmu ta ɗauke su kai wa Allah. Mu ba mu isa ba tare da cewa Allah ba haka yake ba. Allah ba azalimin sarki ba ne, ba azalimin shugaba ba ne da zai ɓoye kansa sai an maka isu. Sai wani ya ja abin nan hannunka ya shigar da kai ko kuma a'a sai ka karanta masa bukatunka shi kuma ya je can ya faɗa. Ubangiji ba haka yake ba. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Haka Ubangiji kusa yake. Idan bayina suka tambaye ka game da ni ce ni kusa nake. Haka Ubangiji kusa yake da bayinsa. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد من قصة زوا غريشة سبدا إيجي سابنا جيجي رويا سا وبن جدي أقصة إيكي بايا وقاتل وني زواشا واتو أبنا واسطة فكان انسا لأبن جدي انسا واسطة تكي تكانو من أبن جدي انسا واسطة البلاد واسطة تأيسا لتحقو إيجي تكوي كي تكانو من أبن جدي أبن جدي يا أيكو دمن ذني da abin da yake so a wajen mu na mu yi ko mu bari ta hannun manzanni su kuma su isa wanda ita ce wasaɗar kawai da take tsakanin al-khalqi wal haqq al-khalqi wal haqq. Amma banda ita babu kuma wata wasaɗa. In za ka yi bauta babu maganar sai ka sa wani tsakaninka da Allah. Za ka yi sallah ubangiji za ka fuskanta inni wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana min al-muslimin. Allah za ka halarto a zuciyarka ka sani cewa kana ganawa ne da shi. Duk sanda aka ce kana ganawa da wani ma'ana kusa yake da kai, ba ka ganawa da wanda yake nesa da kai. Wal musalli yunaji rabbahu, mai sallah yana ganawa da ubangijinsa. Aqrabu ma yakunu al'abdu ila rabbihi wa huwa sajid, da inda bawa ya yi sujjada to a lokacin ya fi kusa ma da ubangijinsa. Wasjud waqtarib, da Allah ya faɗa wasjud waqtarib, kayi sujjada ka kara kusantar ubangijinka. Shi yasa ake aka fi son ayi addu'a a cikin sujjada, saboda lokacin ka fi kusa da ubangijinka sama da kowane lokaci. Shi saboda haka idan kun yi sujjada an la sujud fa alaqu fihi bid du'a fa qalilun an yustajaba lakum. Sujjada ku nace wajen addu'a, ku roki Allah a ciki domin ya dace a irin wannan lokaci ubangiji ya ansa mu. Amma duk ibadar da za a ce in ka zo yin ta za ka halarto da sunan shehi ko ka halarto da motan shehi, to kaga wannan ba Allah yake bauta ba, shehi yake bauta. Muna karantawa a ce idan an zo zikiri ko an zo wazifa ka rika halarto da shehi a zuciyarka, ka rika halarto da surar sa a kwakwalwarka. Kaga tun daga nan shehi ya sanya maka wannan tsarin ne don ka bauta masa, ba ka bauta wa Allah. Babu wanda zai zo sallah a ce ka rika halarto da hutan manzon Allah a zuciyarsa. Akwai wanda ya taɓa karanta wannan a cikin wani littafi na musulunci, ce bawa idan zai yi sallah ya rika halarto da hutan ko da surar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zuciyarsa. Babu wannan. To kaga ashe dukkan wani wanda zai ce ga wata ibada ka je ka yi, amma in kana yi ka rika halarto da surar ta, to kai daga jin wannan ka san cewa shi kansa yake so ka bauta masa, ba Allah za ka bauta wa ciki ba. Ba ka tauhidul rububiyya har kullum yana tabbatar da tauhidul uluhiyya. Tauhidul uluhiyya yatadammaru tauhidul rububiyya wa tauhidul rububiyya yastalzimu tauhidul uluhiyya. Wannan ita ce ka'ida. Tauhidul uluhiyya yatadammaru tauhidul rububiyya. Duk sanda kai tauhidul uluhiyya to tauhidul uluhiyya na kunshe da tauhidur rububiyya. Ba wanda zai kadaita Allah da bauta, ya tsantsanta bautarsa ga Allah, face yayi imani cewa Allah ne yake komai ayyukan Allah din nashi. Saka duk inda ka samu mai tauhidul uluhiyya, to tauhidin sa ya kunshi tauhidur rububiyya. Shi kuma tauhidur rububiyya ya taljibu, yana lizuntawa mai shi, yana wajabtawa mai wannan tauhidi ya zama ya rike tauhidul uluhiyya. Ba a cewa tauhidul uluhiyya ya tazamman, sai dai ce ya taljibu. Dilala guda biyu ce, akwai dilalatul tazamman, akwai dilalatul iltizam. Saboda tauhidul rububiyya ya dullu ala tauhidul uluhiyya bi dilalatil iltizam, wa tauhidul uluhiyya ya dullu ala tauhidul rububiyya bi dilalatil tazamman. Bayani akan waɗannan kalmomi zai yi wahalar fahimta a cikin irin wannan taro. وقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هكذا أبن جدي تتاح حقيقة أبن كوي بيكو يكسن في قليك وكو مسلمي دنغنا دا أن إبراهيم دوانا نسكا إيماني تعالى شيء يعني نسكا شيء ومتا نسو موبا موبا أبن دكوكي بوتاو با ألا mun kafircewa abinda kuke bauta ba Allah ba, mun kafirce muku. Wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha, kiyayya adawa da kiyayya ta bayyana tsakaninmu da ku har abada, hatta tu'minu billahi wahda, har sai kun yi imani da Allah shi kadai. Imani da Allah shi kadai shi zai samar da soyayya da muwalati da taimakekeniyar juna tsakaninmu da ku. Matukar ba za ku yi imani da Allah shi kadai ba, ku tsantsanta shi da bauta, babu shakka mu ba ku ba masoyanmu bane, mu kuma ba masoyanku bane. Wannan shine tsantsar tauhidi na uluhiyya, shine kuma tsantsar ikhlasi, kuma akan sane ake gina soyayyar Allah. Duk Ibn Taymiyyah yana mana magana ne akan soyayya, kada a manta gabar maganar sa akan soyayya. Yana so ya fito maka, ya fadada maka sinadarin san Allah. In dai kace kana san Allah, to tilas sai a same ka kana da tauhidur rububiyya. Kadan ba haka ba kana da tauhidul uluhiyya, afwan, kadan ba haka ba to san da kake da awar kana da shi ga Allah, ko san da kake da awar kana da shi ga manzo sallallahu alaihi wasallama, ba so ne na gaskiya ba, so ne na ƙarya. Allah madaukakin sarki ya gashe mu, sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ar-rahman ar-rahim. Wannan yace wani ne ya taba sakin matarsa sau biyu, sai wata rana mahaifiyarsa ta sa ni. To abinda dai na fahimta daga tambayar, wani ne wanda yake ya taba sakin matarsa sau biyu, to wata rana baya nan sai rikici ya kaure tsakanin matarsa da mahaifiyarsa. Bayan ya dawo, mahaifinsa sai ya gaya masa abinda ya faru a gidansa lokacin da baya nan. Matarsa ta yi fada da mahaifiyarsa, amma ya roki ɗan nasa da cewa kada ya saki matar. Ita kuma mahaifiyarsa sai ta nace akan cewa lalle sai ya saki wannan mata. Saboda haka akai ta rikici tana ta yi masa addu'o'i miyagu idan har bai saki wannan mata ba. Ganin haka shi kuma sai ya saki wannan matar. To da aka zo ga alkali, sai alkali ya yi magana guda biyu. Ta farko yake cewa wannan saki bai yiwu ba saboda babu niyya, tilasta masa a kai. Sannan kuma ta biyu sai ya ce lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama wani sahabi ya taɓa sakin matarsa. To anan sai suka ce aka ce ta komo. To menene mafita a nan? Idan har ya saki ta, to sa sako. Babu magana tilastawa a nan, ba wannan ne yake kira ikra ba. Wani lokaci mutane suna fahimtar tilastawa ba daidai ba. Tilastawa a ɗauki misali makami, a riƙe ko kayi ko a raba ka da ranka, wannan shi ake kira tilastawa. Amma abinda kana da zafin kayi, kana da zafin ka ƙi, kuma dan ba ka yi ba, abinda zai faru gare ka na ka ƙi, wannan ba tilastawa ba ne. Tunda har ya take ta, to ta saku. Ko da kuwa ba da niyya ba, wato ba yana so ba. Akwai bambanci tsakanin kayi abu ba ka so da kuma tilastawa. A nan baya so ya sake ta, yana son matarsa. Amma kuma mahaifiyarsa ta nace, ta matsa, ta yi masa kurare da barazana, za ta tsire mata albarka ya sake ta. Kaga anan ya sake ta akan baya su. Sakin yayi duk da baya su. Ma yayi tun nawa ne matsala ta kan jaya saki matarsa duk da yana san ta ba kuma ya san sake. Amma kuma dole yayi saboda wasu dalilai. Saka wannan sakin ba a cewa baya da baya da niyya a. Ai abinda ake nufi niyya dukkan abinda da zaka yi shi kana cikin hayyacinka da hankalinka kuma da zabinka ma'ana ba wani makami ko wani abu ba kuma bacci kake ba kuma ka rasa hankalinka bane to wannan abin da niyya kai shi to haka ba a cewa ba niyya uwarsa za ta iya tilasta masa sayan sikima tarsa tana da wannan haƙƙin ta yadda da zai iya yabi umarninta za a ce ya saba wa Allah domin ya kiro umarnin babarsa da tace ya saki matarsa. Kissar da aka da ya bayar a nan kissar Umar ibn al-Khattab da ɗansa Abdullahi yayin da Umar ya umarci ɗansa da ya saki matarsa ya je ya gaya wa manzo sallallahu alaihi wasallama gashi abinda ubansa yake so ya yi shi kuma yana son matarsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce talliqha wa ati abaka ka sake ta ka bi babanka. Wasu na iya yin hujja da wannan akan cewa duk sanda mahaifi ko mahaifiya ta ce lalle lalle sai ka saki matarka a kowane hali dole ka saki ta. Abu shakka wannan hujja ba za ta miƙe ba. Ba zai yiwu ka yi irin wannan hujja ba ka lazumta wa dukkan wani wanda iyayensa za su yi saki matarsa cewa wajibi ne ya sake ta in ba haka ba ya saba wa Allah. Wannan ba ta zama hujja ba. Na farko idan ka duba Ubangiji ya hana zalunci kuma bai ba wa kowa hurumin ya yi zalunci ba ko da kuwa uba ne ko da uwa ce. Mutumin da yake tare da matarsa shekara da shekaru sun yi shekara 20 sun yi 'ya'ya sun gina abinnan zuriya sun gina al'umma suna rayuwa kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya tsara musulmi da musulma 'yar uwarsa su rayu a matsayin matan abinda matsayin mata da miji. Mata ce mai kiyaye addini mai kula da sallah mai kula da tarbiyya kawai saboda wata rigima ko wata rashin fahimta ta hada ta da mahaifinsa ko mahaifiyarsa sai mahaifinsa ce kawai ka sake ta. Dukkan wannan shekarun da kuka yi kuna yi asasa wannan gida duk ta ce a rushe shi. Abu shakka wannan zalunci ne. Uwa ko uba ba su da hurumin wannan ba su da wannan hurumin na su ce a rushe wannan gidan. Ubangiji ya san ya ce ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tazalimu. Babu kuma wanda zai ce wannan adalci ne. Ba da akwai wanda zai ce uwa ko uba ce ɗansu ya rusa gidansa ya jefa ƴaƴansa cikin wani hali na garari na rashin uwa na rashin wacce za ta kula da su a ce wannan adalci ne. Babu shakka ba za ka iya sa shi cikin kwandon adalci ba sai dai ka sa cikin kwandon zalunci. Duk abin da ba zai shiga adalci ba to zalunci. Domin zalunci dan abin nan kishiyar adalci shine zalunci. Naqidan li la yatabi'an wa la yatabi'an. In babu zalunci to akwai adalci, in babu adalci to akwai zalunci. Wannan ba kai saka kira shi adalci ba, sai dai ka kira shi zalunci. In ko zalunci ne to Ubangiji ya haramta mata. Haka duk abin da uwa da uba za su yi umarni da shi wanda ya taba wa shari'a to ba su da wannan hurumin. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq innama ta'atu fil ma'ruf. Ana yin da'a ne cikin abin da yake ma'rufi abin da yake daidai shari'a ta yadda da shi. Babu wanda zai ce umarnin uwa a irin wannan yanayi ko uba a irin wannan yanayi ma'rufi ne don haka dole ya mata da'a. In ko ba ma'rufi bane to babu da'a sai a cikin ma'rufi. Abu na biyu kissar Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wa sallallahu wa ta'ala umma fa rasulullah a ce a cikin ta akwai muhaddathu
wa kadhalika man wal hajj alladhi ya'lam
da ake zanta
hawa
da su a musu ilhaka
yuri
ama yake fa in yakun fi
qalbihi an al-hadd ummati
fa
kama qala ta'ala falamma za
in akwai a cikin rubahu
wallahi
al-umma ta ka umar ne
ba su ke
ne farko
qawli ta'ala fi qulubihim ma
wanda yana
ka Allahu marra
ala tabbatar da cewa
ta'ala
ba umar din shi ne
kuma billahi jada
kuma
ya rasul ayatu
sun shinsa
sun ta
kula nuna haka
fa'in dalla
lokacin da aka kama
hukum annaha
ba tara badr
minun
aka kama
ribatuhum
ribat tafsiloni
nukallibu idatuhum
yakin badr
kama lam yu'minu
lokacin da wanda biye ne mushawara
kali ya mahud
umar yana mushawara
amma hada kitabu na
bakar akan sai da abuka
aiwa
yace ayan kuma
idza ja'a
muni abada fansasu
wa inna
sai da umar yace a yana ga waɗannan abokan gaban mu ne sun fitar da mu don haka a haɗa kowa da ɗan uwansa ya kashe shi kawai annabi saboda tausayinsa sai ya fi karkata zuwa ga ra'ayin Abubakar radiyallahu ta'ala anhu sai ga shi sai da Umar ya zo ya sami annabi sallallahu alaihi wasallam da Abubakar suna kuka ya rasulullah me yasa ku kuka ku gaya mun nima in taya ku ce ai mun kusa muhalaka da muka kibin ra'ayinka ubangiji ya saukar da aya ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthqina fil ard turiduna arada dunya wallahu yuridu al akhirah wallahu azizul hakim laula kitabun min allahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum adhabul azim ubangiji ya saukar da wannan gargadi da jan kunne mai tsanani sayyidina umar shine yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama law ittakhadhta ya rasulullah min maqam ibrahim musalla ya maza Allah me zai hana gurin da Ibrahim din ya tsaya maqamu Ibrahim karike shi gurin sallah ubangiji ya saukar da aya wattakhidhu min maqam ibrahima musalla law ihtajabta ya rasulullah nisa'ak lokacin da sauda ka fita cikin dare tana da tan ba za a gane ta ba cikin duhu sai da Umar yace mun gane ki sauda ki ya kuma ce rasulullah ka sawa matanka hijabi a lokacin ubangiji ya saukar da ayar hijabi to ya irin wannan sai da Umar yana da su da yawa sai da Umar rajul ne mulham akwai wani uba da za ka yi kiyashin su da sai da Umar ka ce shi ma mulham saboda haka
ya hango wani abu
karshe dan ne ma ya san wani abu ta yi uban ma dan gargajiya ne bai san komai ba ta yi uwar ma kawai haka dai ga ta nan dai makotara bata san komai ba to kaga ai ba ka kiyasin waɗannan da sayyidina Umar ka ce abinda sayyidina Umar yayi hango kuma shi ba kuma suna da hango wannan hangen ka ce saboda haka tunda an ce abu sayyidina Umar a taki mata su ma a bi su a shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ya gaya masa wannan shi ballitha wa ati abaka saboda babansa anan ba kowane irin uba bane inna Umar ba zalunci zai ba kawai ya tsani matar dansa ce kawai a take ta sai da wani abin da ya hango saboda haka uwa ko uba ba su da hurumi na su rusa wa mutum gidansa haka kawai saboda wani sabani a lokacin da take babatu cewa sai an saki matar nan idan har ya tabbata matar nan ba ta yi abin da ya cancanci a yi mata wannan hukumar ba wala alama ko a cikin kissar ma ita ke da gaskiya ko wacce ba ta da gaskiya to babu abinda zai samu dan dan bai mata biyayya ba anan ma kaga ai baban sa yiwa biyayya idan har za a yi kiyasi to a ce baban sa ne Umar din bana saboda haka yi mu baban sa yake kikin ka to amma tunda har ya saki to fa ta saku babu wani alƙali kuma da zai wata dabara kuma tunda kuma saki na uku ne kaga a satan ki hazaujan ghairahu to kaga wannan ta ja masa kwafafiya wallahi wanda yace na kasance ni ɗalibi ne a makarantar A level yace muna rubuta jarabawar semester sai wasu daga cikin ɗalibai suna biyan malamai kuɗi domin a gyara wasu jarabawar da ba su ci ba to malam ya halatta ni ma in ba da cin hanci har na kuɗi ka gari fa ya ce cin hanci kuma ya ce ya halatta ka duba ya za a yi ka haɗa waɗannan kalmomin cin hanci kuma ka ce ya halatta na farko ka ga cin hanci ne na biyu kuma ba ma bisa haƙƙinka ba bisa abinda ba gaskiya ba da yau a ce haƙƙinka ne ba zai fito ba saboda zalunci an danne ma haƙƙinka aka ce ba za a baka ba sai ka ɓantara wani abu ya zan tilar ka bayar domin ka karɓo haƙƙinka a nan ba a cewa ka ba da cin hanci da ka yi haram a'a a nan an kwaci kuɗinka ne domin ka kwaso hajarka da kadararka kamar yadda ake yi a ce kayan ka ne ga shi kasuwa tana da haƙƙin ka so kaya Allah bai halatta kasuwanci amma kuma za a ce sai ka biya wasu kuɗaɗe in kana son kayan ka su fita wannan kuɗaɗe ba haƙƙin su bane su karɓe su amma tunda kayan nan naka kai a gurin ka sun fi kuɗin daraja ba za ka salwantar da kayan naka kuma za ka ba su kasuwancin ba a nan ka ga ƙwatar kuɗin ka aka yi an kwaci kuɗin ka ne an mayar maka kuma da abin da yake naka haka wannan ba a cewa haramun ne ya halatta ka bayar domin ka samu haƙƙinka amma nan ba haƙƙinka za ka nema ba ka samu ba bal ma anan barna za a yi al-gush al-gush ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ghasha la falaysa min wanda duk zai bada kuɗi a ce ya ci jaraba alhalin bai ci ba a ce ya iya alhalin bai iya ba a ce ya cancanta alhalin bai cancanta ba to wannan al-umma musulmi yake damfara wannan damfara ce musulunci ba zai amince da wannan ba zai yarda da wannan ba kuma rusa al'umma ne domin wannan damfarar ba wai kawai iya makaranta kaiwa ba duk al'umma kaiwa ka je an rubuta maka kwali cewa ka iya an zo an dauke ka an baka wani aikin da yake amana ce ta musulmi an danka ta an ka alhalin baka iya kai ta karɓa kuɗi akan haka kuma ka lalata musulmi amana da suka danka maka ya ayyuhal ladina amanu la taqulu Allah wa rasuluhu wa taqulu amanatikum wa antum ta'lamun la taqulu Allah wa rasuluhu wa taqulu amanatikum wa antum ta'lamun kada ku haince Allah da manzon sa ku haince amanar da aka ba wanda duk za a bashi amana ya yi haici babu shakka wannan ya haince Allah da manzon sa wanda duk zai karbi kudi ya ce dalibi ya ci jaraba alhalin bai ci ba ya haince Allah da manzon sa ya haince mu'mini ya damfare al'ummar musulmi manzon sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya damfare mu ba mu bashi man ghashana falaysa minna baya tare da mu ba ma tare da shi ba mu bashi mun raba gari haka ba daidai bane kuma wasu dani suke yi a ce ɗalibai ko a ce musulmi misali ko ɗan arewa sun ci jarabawa sosai ko da ta hanyar damfara ce ta hanyar wani gari yake yi wani abin kirki sai ka ji ana cewa yanzu kaga muna da jama'a muna da manyan mutane a sama amma ba za su taimaka wa ɗaliban su samu nasara a jarabawa sai ka ga an zo jarabawa wani shi fi sabilillahi yana taimakawa fi sabilillahi saboda ka sai ta kara wa ƴaƴan musulmi maki yana jin kamar jihadi yake bai san rusa al'ummar yake yi ba domin anan kana ta fitowa da al'umma wasu ruɓa-ruɓan ɗalibai maimakon a tashi a zaburar da ɗaliban a zaburar da al'umma kan cewa a gina ilimi mai inganci al'umma ta zama ta ginu sai kuma a riƙa bin wata hanya da za a ƙara rushe al'umma domin wato ka sa matsala a ƙarƙashin kafir ko ƙarƙashin darduma ba maganin ta bane ka fito da ita ka magance ta shine abin da ya kamata saboda ka yayin da za mu san ma muna da matsala a ce ma an yi jaraba duk ƴan arewa sun faɗi ba wanda ko guda ɗaya da ya ci wannan mu san cewa haka na faruwa shi zai sa mu tashi mu ga cewa ƴaƴanmu sun yi ilimi na ƙwarai amma a riƙa rufa-rufa ana cewa sun ci alhalin ba su iya komai ba ƴaƴanka da za su taso su waɗannan ba za su karantar da su ka gaya mu me za su koya musu kada su ba su iya fatin shi ila yauti wanda bai da abu ya zai baka saboda ka kaga kana rushe al-ajyalin nashi'a tsare ku masu tasowa su kake rusawa kana ga kamar ka taimaki waɗannan baka taimake su ba ka samar wa da al'ummar ka ƙwararru gwaraza waɗanda suka san abin da suke wanda ko ina ka je za ka yi alfahari da su wannan shine abin da ake nema shine abin da muka rasa amma a riƙa cewa wai a dinga tura ɗaliban mu suna cin jarabawa wannan ba taimaka mana ake yi ba gara a ce sun faɗi don mu fahimci cewa muna da matsala domin gane kana da matsala shi zai taimaka ka gyara har kullum idan baka gano kana da matsala ba za ka yi tunanin gyara ba mai cuta an bai gane da cuta a cikinsa ba zai tunanin neman maganinsa ba to mu gane cewa muna da matsala wannan ta sa mu tashi mu yi aiki tukuru mu gyara makarantu mu fitar da budget a jihohinmu na ilimi mai tsoki gwamnoninmu su ba wa ilimi muhimmanci a tsaya a gyara makarantu a samar da kayan karatu a biya ma wasu su je waje su yi karatu inda duk ya kamata wannan shine rayuwar al'umma din ba a riƙa ba da kuɗi ana cin jarabawa ba alhalin mutum bai san abin da yake yi saboda ka wannan da shi da ya bayar da wanda ya karɓa duk haram suka ci to shi kuma wanda ya ce ina da mata sai na kama ta da laya na yi mata nasiha amma kuma daga baya dai ya ce sai ya sake samun ta da wasu takardu na bokaye dauke da sunanta da sunan abokiyar zamanta wato kishiyarta ya ce a halin yanzu ma ta
ta yi sihiri ta raba ni da ita matar wato kishiyarta, kuma tana nan tana neman raba ni da mahaifiyata. Wai tambaya yake me zai yi? Wannan ban sani ba, wannan kuna ga ya kamata a ce masa me zai yi? Kai ma Abdullahi duk ba tambayoyi ne sai irin wannan. Ka zauna da ita, ta raba ka da mahaifiyarka, ta raba ka da ranka ma. Ina da wata mata da yaya, kuma ina wadata su bakin gwargwado da abinda nake da hali a kansa na dangane da abinci da kayan marmari. Yace to amma malam, nakan gamu da wani abu da nake so a waje, sai in saya in ci ni kadai ban kawo musu ba. Sai abokina ya rika ce mun ina yin zalunci. To malam, Allah zai kama ni akan hakan, kayar da zalincin kake. Domin ya kamata shi abokin naka ya baka hujjar da ta nuna zalunci kake. Zalunci shi ne kamar su ba abinci, kamar matarka da wanda ciyar da shi ya jaba kanka ba abinci, kai kuma ka je ka yi ta cika cikinka. In ka dawo gida ka ba su hakuri, kai ka ci a waje kuma ka zo ka ba su hakuri, yau ba samu ba. Wannan shi ne zalunci. Amma in dai har ka ba su sunci, ko da ko za ka ci wanda ya fi nasu daɗi, ba zalunci ba ne. Ba sharaɗi ba ne sai ka ciyar da matarka duk kalar abinda ka ci, abinda aka ce in ka ci ka ciyar da ita. Ba wai in abinda ka ci wannan irin su shi za ka ba ta ba sharaɗi ba ne. Ko a matan naka, ba sharaɗi ba ne abinda wancan gidan ya ci wannan gidan shi zai ci. In ka iya yin daidai ka daidaita su ba wani abu ba ne, amma in wancan ƴar ki ci mace ta saba cin daɗi, wannan kuma komai ya zo tana yadda da shi. Dan haka ba wancan ƴar masu hali gwargwadon abinda ta saba ci, ita ba ta saba cin garau-garau ba. Kaga ita kuma wancan daman garau-garau ɗin ta so tana ci. To inda za ka ba mu wannan, ko da za ka matsu, amma dai tunda ka jajigo ta, kaga dole ka hakura da abinda ka jajigo. Man yaqbulu al-hasana yasbir ala al-bazl. Tunda har ka nemo ta sai ka hakuri da ungu-ungu. To ba za a ce maka wai ka yi zalunci ba, yaya wancan ka kai mata buhun masara, wancan ka kai mata buhun shinkafa, a'a. Ba zalunci ba ne. Inda a ce ka hana wannan abin da ya kamata, ka ba mu wannan, shi ne zalunci. Ko gida misali a ce gidan waccan yana da kyau, gidan wannan kuma bai kai na waccan kyau ba, amma kuma shi ma dai gida ne dan adam zai rayu ba tare da ya cutu ba, ba wai kwanan ya fashe yana zuba ba, ko kuma daddabe ya farfashe bera duk ya dabe yana damun ta. A'a, ka kaje kai ita ma a gida wanda yake dan adam zai rayu ba tare da mutuwa ba, waccan kuma gidanta ya fi kyau. To ba a cewa ka yi zalunci saboda na wancan ya fi na wannan kyau. In haka ne to babu wanda ba zai zalunci, ba wanda zai fita daga zaluncin ba. Dan ko a gida ɗaya ne, dole sai ka samu ko dai ɗakin wata ya fi faɗi, ko ɗakin wata ya fi kyau, ko ɗakin dole ne ka sai an samu, ko a samu gurin da aka gina ɗakin ya fi dacewa akan wancan, wancan ya ɗan shiga lungu wanda ya fi fitowa. Kaga an ce duk a nan sai an yi daidai, kaga babu wanda zai zan yayi abin nan. An tashi sayan atamfa a ce sai ka yi daidai wa daida, to wata ƙatuwa ce jijjibebiya, wata kuma yan siriri ya ce wannan a tabbata za ka yi ma wannan sai an yi ciko, wannan kuma ba buƙatar ciko. Kaga lokacin da ka sayi na wannan kaga ya fi tsada, sai ka sayi firmi biyu, wannan kuma firmi ɗaya ma ya isa. Kaga anan ba a cewa ko abincin da za su ci, wannan tana ci da yawa, wannan kuma ɗan kaɗan take ci, sai a ce sai a ƙiyasta me wannan ta ci, abin da ya ƙaru ka ba ma wannan kuɗin. Saboda duk anan ba shi ne abin da ake nufi da adalci, shi ne ka ba ta ci, ka ba ta sha, ka ba ta gurin zama, ka kula da lafiyarta da ƴaƴanta da kuma iliminta. Wannan shi ne abin da ake nufi da adalci. Idan ka yi haka, ko da za a samu fifiko tsakanin wannan da wannan, babu komai. Ballantana kuma kai tsakanin ka da su, daman aika san mai gida ko ma yaushe ne, ko abinci ne aka kawo, aika san mai gida ya fi girma. Allah maɗaukakin sarki ya samu dace. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.